Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi kuma an yi sha ruwa lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 25 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Wata gobara ta sakamakon fashewar tankin oxygen ta kashe akalla mutane 82 tare da nawa 110 a wani tsibiri a Baghdad. Coronavirus ta girgiza India. Prime Minister India Narendra Modi ya fada a cikin jawabinsa na wata-wata na radio yau Lahadi. Hukumar Jihar Turkiyya ta ce ta kira jakadan Amurka domin ta la'anci sanarwar da shugaban Joe Biden ya cewa kisan kiya shine aka yi wa Armeniyawa lokacin yakin duniya.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa ganin yawan basussukan da Najeriya ta cici ko take kan ci ya sa kwararru sun shiga muhawara kan fa'ida ko rashin fa'idar hakan.
A halin da muke ciki da yadda kuma tattalin arzikinmu yake, to yana da kyau a ciwo bashi mai ma'ana.
Za mu sake kawo muku rahoton nan na musamman kan yawan tashe-tashen gobara masu daura kai a jamhuriyar Niger.
A yi bincike a ga wayowa na ga sautan nan. In ƴan ta'addana ko kuma kawai dai abu ne wanda ke gazabkuwa saboda in wuta ta samu karaba mai iya hana ta ci shi, to ya kamata a yi bincike a ji menene aka haddasa wannan wuta.
Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma Shamsi Hamza Ibrahim na tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Za a kuma ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Muna kuma tafa da shirin falalar Ramadan, albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Wata gobara ta tashi sakamakon fashewar tankin oxygen ta kashe akalla mutane 82 tare da nawa 110 a wani asibiti a Baghdad da aka tanada don kula da marasa lafiyar COVID-19. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida a yau Lahadi. Mai magana da yawun Khalid Al-Muhanna ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar cewa muna buƙatar cikin gaggawa mu sake nazarin matakan tsaro a duk asibitoci don hana afkuwar irin wannan mummunan lamari nan gaba, in ji kakakin Khalid Al-Muhanna. Gobarar ta tashi ne ranar Asabar a asibitin Ibn Khattab da ke yankin Gadar Diyala. Ali Bayati, mamba ne na karamar hukumar kula da ƴancin ɗan adam ta Iraki, ya ce tun farko ba a sanar da yawan mutanen da suka mutu ba a hukumance, amma yana iya kasancewa tsakanin 30 zuwa 45. Coronavirus ta girgiza India. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata-wata na radio yau Lahadi. An samu mutane 344,991 sabbin kamuwar coronavirus a cikin awanni 24 da suka gabata, wanda yake zaman yawan da ya zarce na kowace rana, a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar yau Lahadi. Sabbin alƙalamin kamuwa da cutar watakila ba a ƙirga su daidai ba, jami'an kiwon lafiya sun yi gargaɗi. Wani ƙirge da aka yi kwanan nan a cewar jaridar New York Times, duk da haka yana da ban mamaki. Rahotanni daga ma'aikatar ta ce wasu kwanaki ne da ke ɗauke da sabbin kamuwa da cutar sama da 300,000, wanda suna wakiltar kaɗan ne kawai daga ainihin yawan yaɗuwar cutar da ta yi. Amurka na fuskantar matsin lamba daga ƙasashen duniya kan ta saki wasu daga cikin rigakafinta na coronavirus zuwa India da sauran ƙasashen da ke buƙatar su. Gwamnatin Myanmar ta 'yan majalisar da aka kora sun yi maraba da kiran da shugabannin kudu maso gabashin yankin Asiya suka yi na kawo ƙarshen tashin hankalin sojoji bayan tattaunawar rikicinsu a Jakarta tare da shugaban mulkin soja Min Aung Hlaing. Janar ɗin ya halarci wani babban taron ƙoli a ranar Asabar tare da shugabannin ƙungiyar ƙasashe 10 na ƙasashen kudu maso gabashin Asiya Asian don tattauna rikicin Myanmar. Tun lokacin da sojoji suka hamɓar da shugaban farar hula Aung San Suu Kyi a juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu, Myanmar ta kasance cikin hayaniya da zanga-zanga da ake yi a kusan kowace rana da kuma rashin biyayya a duk faɗin ƙasar.
An jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu masu lura da al'amuran yau da kullun ke ganin ƙasar ta cici basu suka har iya wuya da ka iya shaƙe ta. Wasu kuma ke ganin cin bashin ne kaɗai zai sa ta mike a halin da ta samu kanta. Al'amarin da ya janyo takaddamar ƙwararru da sauran 'yan ƙasa. Madina Dauda gare ki.
Tunda majalisar dattawa ta amince gwamnati ta sake ciwo bashin dalar Amurka biliyan 1.5 da kuma euro miliyan 995 ne, ƙwararru ke tattafa muhawara akan yawan basussuka da ƙasar ta riga ta ciwo daga Bankin Duniya da ƙasar Jamus da ƙasar Brazil da kuma ƙasar China, wanda ƙididdiga da ofishin kula da basussuka ya fitar na nuni da cewa kuɗaɗen sun kai dalar Amurka biliyan 84 da miliyan 574 ya zuwa yanzu, kwatankwacin naira triliyan 32 da biliyan 915. Alhaji Kasim Kurfi masanin tattalin arziki ne kuma yana goyon bayan matakin cin bashi.
Wannan kamar wanda ya san yadda aka tsara budget na wannan shekarar 2021, dama an nuna cewa ba za a iya aiwatar da wannan budget din ba sai an ciwo bashi. To zaɗi ya rage mana bi, ko dai a ciwo bashi a aiwatar da budget ko kuma ya zama na budget ba a aiwatar da shi ba. A halin da muke ciki da yadda kuma tattalin arzikinmu yake, to yana da kyau a ciwo bashi mai ma'ana. Menene bashi mai ma'ana? Saboda na farko ba mu da kuɗin nan. Idan ƙasa kuma tana son ta aiwatar da manyan ayyuka kuma ba ta da kuɗin da aiwatar da su, to komi zai tsaya. Domin ba aiwatar da waɗannan manyan ayyukan ba, tattalin arzikin ƙasar ma zai durƙushe. In kuma ya durƙushe, kowa zai ji jiki.
Amma ga masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Miƙati, yana mai ba da shawara ƙasa ta bi a hankali wajen ciwo basussukan nan.
Ya kamata mu bi a hankali wajen cin bashin nan. Akwai ƙa'idoji da yawa da ƙasashen duniya ta fannin kuma babban bankin duniya da hukumar lamuni ta duniya suka ƙayyade wajen cin bashi. Dalilin da yasa har majalisar koli ta ƙasa da ta tarayya da kuma ta jama'a da suka yarda a ƙara cin bashin nan, don sun tabbatar da cewa ƙasar Najeriya ta cika waɗannan rukunan ne. Bayan waɗannan rukunai da babban bankin duniya ya sa, mu ma a nan hukumar cin bashi wato Debt Management Office na ƙasar Najeriya ita ma ta sa wasu ƙa'idoji. Waɗannan ƙa'idojin har yanzu Allah ya taimake mu, gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarin cika su.
To sai dai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar ya ce ba dukkanin bashi ne na gwamnatin tarayya ba, na baya-bayan nan an yi wa gwamnatocin jihohi lamuni ne.
Dan wannan 1.5 billion da kike magana bashi ne wanda World Bank suka ba states a kan dokar da muke shi, ba su da ansa bashi sai an samu approval na federal government da national assembly. Saboda kudaden su ba al'akari da su wajen harkokin tahiyar da tattalin arzikin duniya, dole sai gwamnatin tarayya ita ta zasu musu lami, su kuma ita kuma gwamnatin tarayya alamince ta, su kuma gwamnatin tarayya sai su ansu kudi daga wajen su ta biya waɗanda an ka ansu kudi wajen su.
Abin jira a gani shine yadda za a aiwatar da waɗannan kudade wajen samun kayan more rayuwa irin su layin dogo da farfado da masana'antu, samar da wutar lantarki, ruwan sha, ko inganta asibitoci a yanayi na rashin tsaro da ke ci gaba da addabar kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilo da ci gaban labaran duniya.
Kasar Turkiyya ta ce ta kira da kadan Amurka Ankara ne domin ta la'anci sanarwar da shugaba Joe Biden ya yi cewa kisan kiyashi aka yi a zamanin yakin duniya na kisan dubban ɗaruruwan Armeniyawa da daular Usman ta yi ya zama kisan ƙare dangi. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce mataimakin ministan harkokin waje Sedat Onal ya faɗa wa jakadan Amurka David Satterfield da yammacin ranar Asabar cewa bayanin na Biden ba shi da wata madogara ta doka, kuma Ankara ta yi watsi da shi, ta same shi a matsayin abin da ba za ta yarda da shi ba, kuma ya yi Allah wadai da shi cikin kakkausar lafazi. Gwamnatin Ankara ta ce Amurka ƙawata ƙungiyar NATO ta haifar da rauni a alaƙar da za ta yi wuyar gyarawa. Firaministan Armenia Nikol Pashinyan, wanda ya hau mulki a zanga-zangan neman demokaraɗiyya a 2018, ya haifar da zaɓen farko a ranar Lahadi don ƙoƙarin shawo kan suka game da yadda ya tafiyar da rikicin bara a Nagorno-Karabakh. Murabus ɗin nasa, wanda aka yi tsammani, ya zo ne kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce kisan kiyashin da aka yi wa Armeniyawa a daular Usmaniya a shekarar 1915 ya zama kisan ƙari dangi, matakin da Armeniyawa suka yi marhaban da shi a duk duniya kuma Turkiyya ta yi tar da shi. Pashinyan ya faɗa wa Biden shawarar da aka yanke ta kasance batun tsaro ne ga Armeniya bayan rikicin makonni shida a kan Nagorno-Karabakh, inda India take goyon bayan makwabciyar Armenia Azerbaijan, yankin da Armeniyawa ke zaune. Pashinyan ya kasance yana fuskantar matsin lamba da ya yi murabus tun lokacin da ya amince da tsagaita wuta bayan Armeniyawa 'yan ƙabila sun rasa yankin a faɗa da sojojin Azeri a ciki da kewayen Nagorno-Karabakh.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan za mu kada jamhuriyar Nijar, inda za a sake jin rahoton nan na musamman kan yawan aukuwar gobara mai ɗaura kai. Al'amarin da ya janyo kiraye-kirayen a zafafa bincike. Salamun Muna Barma gare ka.
Koda yake tashin gobara a makarantun boko masu azuzuwan da aka gina da zana ba bakon abu bane a nan Nijar, sabon salon da abin ya zo da shi a 'yan makonnin nan ya fara janyo ayar tambaya dangane da mafarin safkar wannan iftila'i da ke baiwa jama'a mamaki. Malam Isuhu Arsuka shine sakataren kungiyar malamai ta SNEN.
Yau bisa aji 100 na Nijar kusan 50 din duka da kara ne an kai su, kenan wajen aji wajen 30,000 duka na kara ne aka saka ta Nijar. Ai bintike a ga wayusuwa na ga sawutan nan, in ƴan ta'adda na ko kuma kawai dai abu ne wanda ke gazakkuwa, saboda in wuta ta samu kara ba mai iya hana ta ci shi, to ya kamata ai bintike aji menene aka haddasa wannan wuta. Sannan makaranta duka inda adda wani garaji kusanta, wani aikin wuta, wani station, ya kamata a yi zaɓi. Ko a tashi a bar mai station wuri wanda mu ba za mu raida da shi ba, ko kuma mai station ya tashi ya nisa da lakwal.
Daga tashin gobarar makarantar firamare unguwar Peyi ba a kawo yau, wuta ta tashi a makarantu daban-daban akalla uku, waɗanda suka hada da makarantar sakandaren CS Lazare da makarantar firamaren Ecole Kwado ta unguwar Tallage a ranar Laraba, sai wacce ta tashi a ranar Alhamis a makarantar firamaren Sagagoro ta hudu, dukkansu a nan Yamai. Lamarin da shugaban kungiyar bunƙasa sha'anin ilimi ta Kwad Ahmadu Rufai Lawan ya ce yana buƙatar a dube shi da idan rahama.
Bayan wannan gobara da ta kashe wa'annan yara guda 20, to an samu gobara kawai haka 6-7, wanda har yanzu sai in ce gwamnati ta kasa hitawa ta ba mutane bayani takamamme, ta ba mutane hasken abu. Rayuwar mutane ce ke cikin hadari, ya kamata kenan a yi takatsantsan, kuma gwamnati ya kamata ta tsaida ma wanga abu birki.
Daraktan sashen kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimi Malam Ashana Hima ya tabbatar da cewa hukumomi na bin diddigin abubuwan da ke faruwa domin gano gaskiyar lamarin da ke haddasa tashin gobara a makarantun boko.
Kaga gubernur na Yamai sun hita wuri-wuri suna ba mutane bayani, saboda mutane su ka goyon bayan su, mutane su sa ido saboda a sauwa ke shigowa wa ke huta. Don kuma haka zalika inda ke da masu gadi, ana ta tunani na musamman saboda da gaugawa a ciwo kan wannan abu, kuma da mataki wanda ake za a ɗauka na tsawon lokaci, kamar da shi shugaban ƙasa Muhammadu Bazir ba da umarni bisa ga haka. Don ka hali yanzu dai ana jiran sosai ma wannan bincike da police suke yi sakamakon shi.
A ranar 13 ga watan Afrilu nan ne gobara ta lakume ɗakunan karatu na zana kimanin 25 a makarantar firamaren unguwar Peyi ba, tare da halaka ɗalibai 20, matsalar da sannan a hankali ke ƙoƙarin zama ruwan dare a nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin wannan shiri matasa a duniyar gizo. Madalla. Albarkacin azumi da al'ummar musulmi ke yi a fadin duniya cikin watan Ramadan. Shirin na wannan makon ya maida hankali ne kan irin sakonni na tunatarwa ko fadakarwa da ake yawan turawa ta kafofin sada zumunta. Wasu alfanu ake samu daga irin waɗannan sakonni? Yaya sahihin hancin sakonnin suke? Misali, idan ka ga sakon tunatarwa ta kafafen sada zumunta irin su Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp da dai sauransu, me kake yi farko? Malam Abu Jabir Abdullah Musa, wanda aka fi sani da Pen Abdul ta kafar sadarwa, yayi wa shirin fashin baki.
Muna masu mika godiya ga Allah Maraukakin Sarki da ya azurta mu da wannan watan Ramadan muke azumi cikin ta. Abun godiya ne ga Allah Maraukakin Sarki musamman kafofin yaɗa zumunta sun zama abin da suke karfafa to yaɗa wa'azozin da ake yi da tunasarwa da ake yi a cikin watan Ramadan. Saboda sanadiyar yanzu wannan mutane na zaune gidajensu sukan iya wato halartar wajen tafsiri ba tare da sun je da kawunansu ba, bi ma'ana su kalla ana yi kai tsaye suna iya kallo ta wayoyinsu, sannan kuma daga baya ana tura karatuttuka mutane na samu. Sai dai inda muke da shikas shine ana amfani da wannan damar wajen yada abubuwa da sunar addini waɗanda idan aka zurfafa bincike, wasu ma ba sai ma an zurfafa bincike ba, za a samu cewa waɗannan ababen ba su cikin addini, kamar a tura mu mutum cewa Juma'a na farko na watan Ramadan ga irin ibadan da ya kamata mutum ya yi, ko kuma a ce dare na farko na Ramadan ko na tsakiya ko kuma ko da yaushe ga irin nau'in ibadan da ya kamata mutum ya yi a cikin watan Ramadan, ga irin yawan nafilin da ya kamata ya yi, ga ladan da zai samu. To waɗannan gabaki ɗaya abu ne wanda ba an zara Allahu biya min sultan. Yawancin su so abu na farko, akwai mutane kashi uku. Na farko akwai waɗanda duk abin da aka turo musu ba sa budewa, su ma sai su tura wa mutane. Kin gan waɗannan su suna taya yaɗa bala'i da alkhairi a lokaci ɗaya. Tunda idan alkhairi aka turo su bincika ba za su tura, idan sharri ne ba su bincika ba za su tura. Allah Maraukakin Sarki ya ce ya za ku musanya alkhairi da ƙarya. Kun ga wannan abu ne da Allah Maraukakin Sarki ya yi mana gargaɗi game da yin haka a cikin suratul Baqara misali. Sannan mutane na kashi na biyu, tuna su kuma duk abin da aka turo za su yarda da abin da aka turo ba tare da tabbatar da sahihancin magarar ba. Ana turo musu in dai aka tura to shikenan, so a wajen su ya inganta. Sai su fara aiki da wannan abin ba tare da sun tabbatar da ingancin ba, sa'annan ba su tsayawa a kansu sai su tura wa jama'a kuma. Wannan kuma ta haka sai ake yaɗa abin da baya cikin addini ba anzalu ma biya ni sultan. Mutane kashi na uku su ne waɗanda idan aka turo musu suna da wato na'urorin na ilimin da za su iya tabbatar da inganci ko rashin inganci abin da aka turo. Ko dai su a kacin kansu suna gani sun san wannan abin bai inganta ba, saboda haka ba za su tura wa jama'a ba. Wasu sukan dau matakin ma har su sanar da mutane cewa wannan abin da aka turo baya cikin addini. To a cikin wannan kashi uku kuma akwai waɗanda su kuma idan aka turo su ba su da wannan ilimin, amma ba su aiki da abin, sai su tura wa waɗanda suke kyautata wa zaton cewa suna da ilimin addini. Sai su ce wani wannan abin da aka turo don Allah, menene ingancin wannan abin a musulunci? To su waɗannan su suna abin da Allah Maraukakin Sarki ya kwadaitar, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, ai fatatabbatu. Idan fasiki ya zo muku da labari, Allah Maraukakin Sarki ya ce fatabayyanu, ma'anan fatabayyanu anan shine fatatabbatu, ku tabbatar da ingancin abin da aka baku labari a game da shi. To waɗannan su ne kashi uku wanda ba su amfani da abu sai sun tabbatar da inganci ko rashin inganci. Idan ya inganta sai su yada wa mutane, idan bai inganta ba sai a same su ba su amfani da shi.
To wanda irin kira za ka yi wa matasa wajen ganin cewa an maida hankali wajen
duba sahihancin labari idan an turo musamman ma abin da ya shafi addini a la'akari da watan Ramadan da muke ciki.
Eto abu ne mai sauki wanda addinin musulunci ya riga shin faɗa mana. Shine Allah ya ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna. Ku tambayi ma abotan ilimi idan kun kasance ba ku da ilimi game da abu. Abin sauki shine duk abin da aka turo ma mutum ɗayan biyu ne. Ko dai a tura ma mutum sai a gaya mashi inda aka samu maganar. Ma'ana an tsamo maganar ne ko a cikin Sahih Bukhari ko a cikin Sahih Muslim ko a cikin Muwatta na Imam Malik ko kuwa a cikin Musnad na Imam Ahmad misali fa kenan. To wanda ya dauko magana in yayi adalci sai ce wannan hadisi ne ko magana kaza ne ka ingancin magana. To idan kuma mutum bai yi haka ba har ya tura to abin da yafi mana sauki shine Allah Maraukakin Sarki ya kawo mana sauki. A cikin sauki kana iya samu waɗanda suka fi ka ilimi, waɗanda kake kyautata musu zato za su iya tabbatar maka da inganci ko rashin inganci abin da aka turo. To shawara ga matasa shine duk abin da aka turo da sunan addinin Allah to ku tabbatar da ingancin su. Hanyar tabbatar da inganci kuma shine a tambayi malamai waɗanda Allah Maraukakin Sarki ya zarta su da ilimin addini.
Muna godiya sosai malam da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai.
Godiyar ta ce mun gode ma Allah.
Madalla to gabaki daya anan zamu dakata cikin shirin sai kuma da yardan Allah mako na gaba shirin zai jiyo ra'ayoyin ku masu sauraro dangane da irin sakonnin da kuke turawa da kuma me kuke yi idan an turo muku da sakonni ta fadakarwar addini musamman a wannan wata ta Ramadan. Yanzu a madadin hukuma da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsu Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Ramadan mubarak.
A gaida Shamsiya, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Yau za mu fara da ra'ayin Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau, mai cewa wallahi jama'a ta'addanci ya yawaita a arewacin Najeriya, shi yasa muke ganin kamar jami'an tsaro ba sa ƙoƙari. Don haka ya kamata mu dukufa da yi musu addu'ar Allah ya ba su nasara akan waɗannan 'yan ta'addar. Ke kuma gwamnati ya kamata ki wadata jami'an tsaro da manyan makamai na zamani domin su ji daɗin tunkarar masu tayar da ƙayar baya. Ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya, masu cewa mun ji gwamnonin Najeriya sun baiwa 'yan bindiga wa'adi da su miƙa wuya ko su fuskanci yaƙin ƙare dangi. Kamata ya yi a ce gwamnonin sun ɗauki wannan matakin da jimawa, amma ko a hakan babu laifi matuƙar gwamnonin za su faɗa su cika. Don rashin farma 'yan bindigar shi yasa suke daɗa samun sukunin kai hare-hare kan jama'a har da ofisoshin jami'an tsaro. Tabbas wannan ƙalubalen ya kai bango. Allah ya sa da gaske gwamnonin suke yi wajen kawo ƙarshen 'yan bindiga a jihohinsu. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau, mai cewa ya Ubangiji Allah mun tuba, ka ji ƙanmu ba don halanmu ba. Ka kawo mana ƙarshen dukkanin matsalolin da suka addabi ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda Babandi Mamman Bande daga jihar Damagaran ke cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Yau ce ranar yaƙi da zazzaɓin cizon sauro kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta da take kashe dubban jama'a a duk shekara. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa na su Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da zai dubala ƙofa sabuwa, masu cewa muna jinjinawa ƙungiyar nan mai zaman kanta da ke birnin Jos mai suna Atta Ayun Youth Association, wadda ta shirya wani taro na faɗakar da mata muhimmancin tsaftace jiki da kuma illolin amfani da man shafawa mai canza launin fata. Da fatan Allah ya sa taron ya cimma nasara. Ga kuma wani ra'ayin har ila yau na haɗin gwiwa daga Jamila da Fati, matan Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau, masu cewa ya Ubangijin Annabi Musa da Isa, ka haɗa kan al'ummar Najeriya musulmi da Kirista da 'yan gargajiya na kudu da arewacin Najeriya baki ɗaya domin su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bari kuma mu je ga ra'ayin su Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na Yashi jihar Kogin Najeriya, masu cewa kira muke so mu yi ga hukumar kula da lafiya ta duniya WHO da ta samar da matsaya guda kan sahihancin rigakafin coronavirus daga kasashen da ke ikirarin kirkiro waɗannan magungunan don gudun jefa lafiyar jama'a cikin hali na rashin tabbas. Yanzu kuma ga falalar Ramadan, albarkacin watan Ramadan.
Sunana Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Juma'a na Sultan Sada Abubakar da ke guyuwa lokacin Sokoto. Azumin watan Ramadan yana da falaloli masu yawa. Cikin manyan falalolin shi akwai cewa cikin shi Allah ya saukar da Qur'ani. Kamar yadda Allah ya ce shahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, Allah ya zabe ya saukar da Qur'ani a cikin wannan babban falalar shi. Cikin falalar watan azumin Ramadan akwai ciki yake samun Lailatul Qadar wanda ibada ciki tana daidai da ibada ko kuma tafi ibada cikin wata dubu. Cikin falalar azumin watan Ramadan akwai cewa azumi da sallar dare suna yin ceto ga bawa ranar al-Qiyama. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi ya ce ya Allah na hana mai abinci shi da rana ka bani ceton shi. Sallar dare ta ce ya Allah na hana mai bacci da daddare ka bani ceton shi. Annabi ya ce sai kuma a basu ceton bawa. Yana cikin falalar azumi cewa Allah tabaraka ta'ala yana cewa dukkan ayyukan dan Adam nashi ne face azumi shi nauni kuma ni nake sakawa. Don haka Allah kadai ke iya saka lada azumi. Yana cikin falalar azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu junna, azumi garkuwa ne, yana kare mutane daga cututtuka a nan duniya, yana kare mutane daga girman kai da dagawa, sannan lahira yana kare su daga wutar jahannama. Azumi ya ance kai kai cikin fa'idodi ne shine kai abinda Allah ya azama ka doke nauyi ka doke wani shika cikin shika-shikan musulunci guda biyar. Falala ta azumi tana da yawa, cikin ta akwai cewa duk wanda ya azumi saboda Allah yana neman yadda Allah to za a gafarta mai duk abin da ya gabata na zanubban shi. Haka wannan wata ne mai falala. Azumi ciki yana da falala kwarai da gaske. Yana kiran mutane su dage babban abin da zakawa Allah a cikin wannan watan shine kai mai azumi. Babu wani abin da ya fi duk abin da ake wannan rakiya sai Ramadan, irin na karatun Qur'ani, irin na sadaka, irin na sallar dare. Babu wanda ya kai falalar shi farillar ta azumi kai ta, sannan waɗannan abubuwan su biyo baya.
To da fatan an amfana. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Wata gubara ta tashi sakamakon fashewar tankin oxygen ta kashe akalla mutane 82 tare da nauyin 110 a wani asibiti a Baghdad da aka tanada don kula da marasa lafiyar COVID-19, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida a yau Lahadi. Mai magana da yawun Khalid Al-Muhanna ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar cewa muna buƙatar cikin gaggawa mu sake nazarin matakan tsaro a duk asibitoci don hana afkuwar irin wannan mummunan lamari nan gaba, in ji kakakin Khalid Al-Muhanna. Coronavirus ta girgiza India. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata na rediyo yau Lahadi. An samu mutane 344,991 sabbin kamuwar coronavirus a cikin awanni 24 da suka gabata, wanda yake zaman yawan da ya zarce na kowace rana, a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar kasar yau Lahadi. Gwamnatin Myanmar ta 'yan majalisar da awa kura sun yi maraba da kiran da shugabannin kudu maso gabashin yankin Asiya suka yi na kawo ƙarshen tashin hankalin sojoji bayan tattaunawar rikicinsu a Jakarta tare da shugaban mulkin soja Min Aung Hlaing. Janar ɗin ya halarci wani babban taron koli a ranar Asabar tare da shugabannin ƙungiyar ƙasashe 10 na ƙasashen kudu maso gabashin Asiya Asian don tattauna rikicin Myanmar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Safilu Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Linet Sahilu wanda ya haɗa, ni Ibrahim Kalamu Sigar bake muku fatan alheri da fatan za a sha ruwa lafiya. Wassalam.